Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radio VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC nake fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Gobe Litinin idan Allah ya kai mu ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gana da takwaran aikinsa na Amurka Donald Trump a fadar White House da ke nan birnin Washington DC. Shugaban na Amurka ne ya gaici shugaban na Najeriya domin su tattauna kan batutuwa da suka shafi yaƙi da ta'addanci, bunƙasa tattalin arziki da kuma haɓaka Najeriya a matsayinta ta shugaba a Afirka ta Yamma. Kamar yadda sanarwar da kakakin fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta fitar. Haka nan wasu rahotanni a kafofin yaɗa labaran Najeriya sun rawaito cewa kamfanonin Amurka da ke kasuwanci a Najeriya sun buƙaci a saka batun samar da kayayyakin more rayuwa da samar da bayanan sirri domin yaƙi da ta'addanci a ajandar ganawar da shugabannin biyu za su yi. Ku kasance da wannan tasha domin samun ƙarin bayani dangane da wannan ziyara ta shugaba Muhammadu Buhari. Mabuta bindiga ɗauke da tutocin Amurka kuma da bayanan adawa da dokoki da za su takaita mallaka da amfani da bindiga sun yi maci jiya a sabar harabar Majalisar Dokokin Jihar Minnesota. Gangamin da aka lakaba sunan maci domin kare izinin mallakar makamai a tsarin mulkin Amurka da ake kira Second Amendment da Turanci. Rundunar 'yan sanda ta jihar Minnesota ta yi kiyasin aƙalla mutane 2,000 ne suka fito. Ƙungiyoyin kare muradun mallakar bindiga daban-daban ciki har da NRA da kuma jam'iyyar Republican ne suka fito domin wannan maci. Waɗanda suka halarci macin sun ce sun fito ne saboda su aike da saƙo a kwanaki kacal da suka rage na zaman Majalisar Dokokin Jihar cewa ba su goyon bayan duk wata doka da za ta ƙayyade ko taƙaita mallaka da walwalar masu bindiga. Wata mai suna Lisa Brown ta ce ta halarci gangamin ne domin ta yi amannar cewa ƙarin dokoki kan mallakar bindiga ba za su hana masu harin kan mai uwa da wabi da ke haddasa ɗumbin hasarar rayuka ba. An yi gangamin ba da juma'a ba ne bayan da Majalisar Dokokin Jihar ta Minnesota wacce jam'iyyar Republican ke da rinjaye a ciki ta daƙushe ƙudurori biyu da suka nemi kafa dokoki kan mallaka da 'yancin amfani da bindiga. A Rasha, masana'antar sarrafa makamashi ta ƙarfin nukiliya da za ta yi shawagi a dorin ruwa ta fara tattaki ta farko domin aloda wa injinanta mai. Masana'antar mai suna Academic Lomonosov a cikin harshen Rasha jiya sabar aka fito da ita daga kamfanin da ya harhaɗa jiragen ruwa wadda ya ƙera ta. Za a bi da masana'antar ta cikin tekun Baltic zuwa can kusurwar Norway kan hanyar zuwa wuri da ake kira Murmansk a arewa maso yammacin Rasha, inda can ne za a loda na'urorin masana'antar mai. Ana sa ran masana'antar samar da makamashin za ta fara aiki a baɗi kusa da gaɓar ruwa na wuri da ake kira Chukotka da ke can nesa a gabashin Rasha, inda za ta samar da makamashi ga wani gari da ke kan gaɓar ruwa. Hakanan kuma ana sa ran wannan masana'antar za ta samar da makamashi ga injinan haƙar mai a yankin ruwa da ake kira Arctic. Masu rajin kare muhalli sun soki aikin gina wannan masana'antar har ƙungiyar fafutuka ta Greenpeace ta ƙaƙaba masana'antar makamashin nukiliyar a kan ruwa sunan Chernobyl a kan ruwa. Hannunka mai sanda ga haɗarin nukiliya mafi muni a jamhuriyar Soviet a garin Chernobyl. Lauyoyi kan harkokin shige da fice a nan Amurka suna gaya wa ayarin masu neman mafaka waɗanda suka fito daga ƙasashe da suke tsakiyar nahiyar Amurka cewa su da ke tattaki cikin ƙasar Mexico zuwa kan iyakar Amurka a birnin San Diego suna fuskantar kasadar a raba su da 'ya'yansu kuma a tsare su na watanni. Lauyoyin suka ce suna haka ne domin mutanen su fahimci abin da suke fuskanta. ‘yan kasashen da ke tsakiyar Amurka waɗanda suke tafiya da iyalansu za su yi kalubale ga muzurai daga gwamnatin Trump lokacin da suka fara gabatar da kansu ga jami’an shige da fice na Amurka suna neman mafaka akan iyakar Mexico da Amurkan a wuri da ake kira San Ysidro ɗaya daga cikin wurare da aka fi zirga-zirgar shiga Amurka. Shugaba Donald Trump da ministocinsa sun sa ido kan ayarin suna kiransu a zaman barazana ga Amurka. Tun ranar 25 ga watan Maris lokacin da mutanen suka fara tattaki daga birnin Tapachuca a Mexico kusa da kan iyakar kasar da Guatemala. Jami'an Amurka sun yi alkawarin daukar matakai ko kuma mataki mai gauni cikin gaggawa. Kasar Italiya ko kuma muce hukumomi a kasar Italiya a birnin Venice sun kafa shingaye dab da hawa kan gadoji biyu da nufin dakatar da ƴan yawon bude ido idan aka fuskanci cunkoso. Birnin mai wato birnin mai
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da haka da masarar ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma da gabatar. Yau shirin yake cikin ne da wani nadi da ake tuma shugaban karamar hukumar Osun da ke cikin jihar Niger yayi. Abin da ya faru ko shine ta Allah ta kasance kan wani kansila a karamar hukumar ta Osun. Maimakon a bayyana rashin wannan dan taliki ga hukumar zabe domin shirin zaben mai gurbin marjayen, amma har tsawon watanni hudu ba a sanar da waɗanda ya kamata a sanar da su ba domin gudanar da zaben mai gurbi. Maimakon haka sai kawai shugaban karamar hukumar ta Osun ya kawo kanin marjayen ya rantsar da shi a matsayin sabon kansila. To jin wannan labari ne ya sa shirin zabe ko nadi ya bi diddigin labarin, kuma wakilinmu na jihar Niger Mustapha Nasir Batsari ya zanta da kusan dukkan mai ruwa da tsaki akan wannan batu, banda shugaban hukumar zabe da ya ce labarin ya zo musu a makare. Don haka har sa'in da Mustapha ya gama gudanar da bincikensa bai samu ji daga hukumar zaben jihar ba. Amma bari mu fara da shugaban jam'iyyar PRP a jihar, wato Malam Musa Muhammad Zungeru. Jin shin ko suna sanar da wannan nadin? Kuma ga abin da ya shaida wa Mustapha Nasir Batsarin.
Sunan wanda ya rasu sunan shi ya fada. Ya fada. Wanda kuma aka ba shi ne Usman ne shi. Baya suke da shi wanda ya rasu ne. Dan uwansa ne. Ba mai da aka rasa da shi dan uwan lafi. Eh an rasa da shi kafin da ya wuce. Da ma ko kai sun rasa da shi ba su gyara mutane ba ko wani ko kuma ba wani taro da aka yi kawai sai aka yi kawai aka rasa da shi. Eh haka suka rantsar da shi da yake sojo za su rantsar da shi wancan tabin sai sauran jam'iyyu suka haɗa kai suka ce masu yadda ba ai su ma suna da haƙƙi haka a tsanar da su su ma in akwai nasu a ciki tabbatar da cewa ya su ma sun fita filin daga
gaskiya ne.
Ya yi suka ci a su ba ba su kawai ana da kawai ta kan ciki a wata kansu ya rantsar da shi.
Da shi wanda aka rantsar da shi dama na ACC ne ko? Amma da ku ne matsayin
ku. Mu yanzu wajen mu muna jiya ba mu amince da wannan dadin da suka yi ba. Mu ma muna son sauran ta yi a babu hakkin mu. Mu ma mu fitar da yan takarar da jama'a ke so. Wanda in ku so Allah ya ba shi kenan, wa ko mu Allah ya ba sauran ta yi wanda Allah ya ba shi shi kenan. Amma me kamata su yi kar su yi akan suna horar da su a wannan
dadin. Shi ma shugaban Abga a jihar ta Niger Alhaji Musa Liman ga yadda tattaunawarsu ta kasance da Mustapha Nasir Batsari.
Abin mamaki sai muka ji wai an cinci wani akan hanya kansul chairman ya rantsar da shi a matsayin kansila.
Shi wani aka rantsar?
wani dan APC ne ni ban ma rika sunan shi ba
amma kina dangantaka da shi wanda ya rasu
to amma wanke dade ko da dangantaka da shi doka ta ba shi dama ko da yake mu ba abun mamaki ne a wurin mu ba
me matsayin ku akan wannan matsala
amma tsalla mu shine ban mu yadda ba ya kamata a bi doka kuma irin wannan mai girma gwamnati ya sa ido akan irin wannan abubuwa su daina faruwa domin wannan ba zai taimaka mana demokradiya ba irin wannan abubuwa ba mu sani ba ko ya sani ko bai sani ba ya kamata mu samu kafafen watsa labarai mu hada domin wannan sakon da kake kunnan shi
wanda kake a sauke shi wannan da aka rantsa
to ai ba ma magana rantsuwa a ciki akwai zahi a ce mutum ya ci zabe ga certificate of return sannan an dauki wani akan hanya an rantsar da shi to kaga wannan bai zama abun mamaki a wurin mu ba saboda chairman din Ushishi ya ga wani akan hanya shi ma ya rantsar da shi kaga mu gare mu ba abu bane na farko amma in ya zama biyu sai fara zama abun mamaki
to yanzu me za ku yi
abinda za mu yi muna son hukumomin da ya kamata su suke da alhaki akan wannan abu su gaggata daukar mataki in ba su dauka ba to mu muna da matakin da za mu bi akwai matakin ba zan iya gaya maka yanzu ba sai in ba su dauka ba
to za ku ba su wa'adi ne kamar nan zuwa kaza
haka wa'adin da ya kamata a yi zaben a ya riga ya wuce yau muka zana da hukumar zabe ta jiha ta hitar da timetable na zaben isa a karamin hukumar kacha da zaben shi ma duka by election din ne a gurara a izo annan kaga banda na Ushishi so tunda banda na Ushishi ban mu san ita abinda AP take nufi ba koko abinda ta yi akwai kuti shi ya tabbata
hukumar zaben kuntun tibe da mi tace muku
ai ba alhakin mu bane mu tuntubi hukumar zabe ko wani kansila ya mutu ko kuma wani kansila bai mutu ba domin ta kira mu akan zaben ezon a karamin hukuma gurara da isa karamin hukuman kacha kaje ba mu muka rubuta mata
amma yanzu tunda matsala ta faru me kuka ce musu su INEC
tunda da naji abun na kira chairman na INEC na ga mishi yace don Allah don Annabi in yi hakuri za su yi bincike akan wannan abu kuma ya ga mun sun yi bincike sun tabbatar da wannan magana gaskiya ne amma chairman din ya ba su hakuri nace a dalili ne da yazo ya ba ku hakuri in ya ba ku hakuri shikenan ku kun hakura an cuci jama'a
to shin jami'ar APC na jihar mai mulki na sanar da wannan lamari to nan ma Mustafa ya tattauna da sakataren tsare-tsaren jami'ar ta APC na jihar wato Ismail Madubo ga kuma abin da ya shaida wa Mustafa din
an hakika ba mu samu labarin rasuwar wani kansila daga Ushishi ba kuma in har kansila ya rasu a Ushishi mun san tsare-tsare da ake yi za a tura mu hukumar zabe ne hukumar zabe ta kira mu ta ba mu rana da za mu je mu zaben share fage kafin a zo a yi zabe na jira election in an ce chairman na karamar hukuma ya dauko wani kanin wancan ya gaji wannan kujera addini da ta tanadar da gado ta yi bayanai akan abubuwan da ya kyautu a gada da kuma wanda zai iya gadon su kujera da ake da shi na kansila kujera ne na haƙin al'umma ba appointment bane da wani zai ce a dauko kanin wani a rubuta abin nan matukan chairman na local government yayi haka yayi kuskure babba kuma jami'a za ta dauki mataki na hukuntawa akan shi
amma yanzu ne mu kuma san da batun mutuwa ba kusan mata hudu
amma wannan labari ba kuma ba mu ne zai sanar ma a rubuce ba hukumar zabe ne zai sanar ma hukumar zabe ne za ta kira mu ta gaya mana cewa akwai rasuwa wuri kaza ya za a yi ka san sabani yadda ake yi da
amma da Mustafa ne miji daga bakin shugaban karamar hukumar ta Ushishi da ake tuma yayi wannan nadin Mustafa tambaye shi shin da gaske ne ya rada kanin kansila a matsayin wanda ya mai gurbin sa
ai ba ma da ba ma da wani ba ma ai ba wani laifin nata da wani mana zai ne ba ma da ba ne ba abu ba ne ba ba ko ni ko abin ba eta ma su kai ta ne cewa ko wani Usman shine kadan ka amma da jin ko da ya he ko shi da fasiti ya an gode akan what the na da ko fa shi ne sai da office da kake za ka zo da shi wani tsofi su da kaman a nuna mini shi kaman su suke suwa da wuce sai ta aka ku guji san wuce ta hon wuce ta hon da shi ya ran da ma kuma da shi wata ko ba 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 ta ta ba ko ba police ba ko da cikin nan mana da ba ko ba ni ne ke da nan ta cika ne ne ko da ta ku da san ko ta ta da da su da shi da da shi da ba da ta Allah ku da ba shi Allah ba shi Allah ba shi Allah ba shi da ba ta ba to ba na zan ne ba
ya kamar ya
tsaya takara kenan kake ne ke koko eh kamar yana so ya tsaya takara kenan kuma kuma yana so ya tsaya takara kenan kuma
na'am da ma ku ta abin nan bayan da hukumar zabe ta ja sun ce ba ta kai muku labarin mutuwar kansilan nan ba sai satin nan da ya wuce ran juma'a
sai to ne fa akwai alaƙa su wajen dan dira a kan su da tsani
kama ne ba
a wani ratan wajen ba da can gwamnan wasu ne ni ko na wajen da zirgin ruwa
a hannun kai su kane shugaban karamar hukuma ta yadda za a yi
fata
na yana kan kane ko
da ta gaskiya ne haka
yanzu su ainihin sun ce kama wuce ka'ida don ya kamata kafin mata uku a yi zaɓe don ana neman mata uku da mutuwan nan ba ta ma sanar da su ba sai ran juma'a nan da ta wuce.
Wallahi na ji na ba su hakuri sai hakuri. Hakuri ga lafiya na ne na ba su Allah ta Allah ji mana hakuri gaskiya.
To wannan dokar kasar ce ne game da wannan lamarin ga kuma abinda barista Muhammad Ensuru yake cewa
na farko dai idan tunda zabe ne wanda aka zaba ya mutu within 24 hours ya kamata a ce ita state INEC kuma tunda councilor ne state INEC ne INEC wato hukumar zaben major ita ne take organizing local government election ya kamata a ce cikin awa 24 ya shi chairman ya yi reporting musu ya ga musu
rubuta musu cewa
rubuta musu officially cewa wani kaza mai rikon kujera na ward kaza councilor kaza ya rasu saboda haka muna neman ko ku zo ku a zuwa mana zabe sannan yayin informing party sa shi ma ga wa party sa saboda su ma su yi shirye su yi primaries sai dole su yi primaries dole za a samu candidate kala kala da za su hito su ma su yi primaries na wannan sannan a sake yin zabe babu wata doka da ta ba shi iko ya je ya daura wani in ya daular tunda ya musanta
ya sa wani a wurin
in tunda ya musanta ba mu da tabbas kenan cewa ya sa wani in ko ya sa to yayi kuskure babba ya shiga laifi domin bai da wannan iko doka ba ta ba shi wannan iko ba
to shi wannan jinkiri da yayi fa kusan watanni biyar
wannan ma laifi ne wannan ma ya nuna cewa Rijibu Bature ya ce there is no smoke without fire wato babu ba ganin hayaki ba tare da an kunna wuta ba ai wannan jinkirin da yayi shine yasa mutane ke cewa ya daura wani
to dake ba mu samu ji daga bakin shugaban hukumar zabe ba ko kuma ita hukumar zaben jihar ba za mu ci gaba da bin hukumar har sai mun ji abin da ta gano da kuma matakin da za ta dauka idan har hakan ya tabbata gaskiya yanzu kuma yau a nan shirin zai diga aya a madadin wakilin namu na jihar Niger Mustafa Nasir Batsari da bakin nasa sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Jihar Borno ita ce jiha ɗaya tilo ta fuskanci hare-haren 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram mafi muni wanda ya kasar harkokin ilimi a fatin jihar kama da kisan wasu ɗalibai da sace wasu daga cikinsu da kuma rugurguza harkokin karatun baki ɗaya har ma da kone-konen wasu makarantu sakamakon hare-haren wanda ake san cewa 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ne wanda hakan ne ma ya sa gwamnatin jihar rufe dukkanin makarantun da ke wasu ƙananan hukumomi da ake ganin tamkar ba su da tsaro don dawo da su wasu garuruwan da ake ganin akwai ingantaccen tsaro ciki yanzu haka dai gwamnatin jihar jihar ta ce ta dukufa wajen sake ganin cewa ta sake farfar da harkokin ilimin a fadin jihar kama da gina wasu sabbin makarantu da kuma kuskure waɗanda ake da su yanzu haka dai gwamnatin jihar na kan gina wasu makarantu ne ce za ta samu rayuwar ƴaƴan kungiyar Boko Haram ciki wanda suka ta san ma fiye da 50,000 da ma waɗanda aka kashe iyayensu sakamakon wannan rigingimu a ciki da wajen jihar wanda yanzu hakan kuma ta soma daukar nauyin wasu dalibai musamman ma ƴaƴan Fulani makiyaya da kasar su makiyaya ne wanda wasu daga cikin su su rasa ma shanun nasu sakamakon wannan rigingimu na ƴaƴan kungiyar Boko Haram din wanda dama daga cikin su suka dawo birane don neman abin da za su ci gaba da gudanar da rayuwa musamman ma na ayyukan gadi da dai wasu kananan sana'o'i yayin da ƴaƴan su kuma ke rika musu irin waɗannan sana'o'in sai dai gwamnatin jihar Borno Hozar Bakashin Shatima yace ba za su bari su ci gaba da ganin irin wannan tafiyar ba gadin cewa dukkan su na da haƙƙin karkashin sa na ilmantar da su kamar yadda za a ilmantar da ƴaƴan kowa za ka nema ya soma wani shiri na musamman na ilmantar da ƴaƴan waɗannan makiyaya da yanzu hakan ake da fiye da 500 a wata makarantar da ake kira Economy College of Theology wanda ta kasance tsere da cikin tsofaffin makarantu da ake ji da su muna samar da ilimin zamani ne da na addini na yi dai tattaki zuwa wannan makaranta na ganewa idanuna yadda waɗannan ɗalibai ke samun karatu ga kuma yadda tattaunawa ta kasance da wasu daga cikin waɗannan ɗalibai da suka samu irin wannan dama a karo na farko cikin rayuwarsu
Surara Aisha
Aisha kina aji nawa
ina nursery
to da lokacin kafin a kaki nursery kina makaranta
eh
kina makaranta ina
ina nursery Surara Sabu Bakar
na'am kina aji nawa
ina aji uku
aji uku kina jin dadin karatu
wallahi muna jin dadin karatu
me ali bai ke koyar da ku
ana koyar mu Arabic English da Math da Quran
da kuna karatu ne ko kuma ku taba shiga makaranta ba
mutaba yan makaranta ba nan makarantar muka fara kuma mun yi ilimi mun gode
babanmu kin yaro da sunanki
na iya
kin yi karatu
eh
to Allah ya taimaka
amin ya rabbi Fatima Umar
da a ina kike karatu
a Islamiya
baki a makarantar Boko
a ba na
Boko kullun da aka hawo ku nan ko
eh
yanzu kuna jin dadin karatu ko
eh muna jin dadi muna yi Abdullahi Sani
zama kana makaranta kafin ka kaka nan
eh nayi allo dai
karatu allo ce zuka shi an kaka nan zaka yi allo da zaka yi karatu Muhammadiya da kuma na Boko
eh duka ina yi
to ya kake jin karatu
wallahi yana shiga sosai
kana fahimta
eh muna fahimta
sai dai duk da irin wannan dama da gwamnatin jihar Borno ta baya waɗannan dalibai gwamnatin jihar ya saki jin hankulan iyayen yaran yana mai cewa
ina kiran ku don Allah ku guji wa ƴaƴan mu mata aure da basu kai lokacin aure ba don Allah ku bar su su samu ilimi
Dr. Muhammad Sani Al-Filaturi dai shine daraktan wannan makaranta na Economy
yau dai in takaita mun magana muna da yara guda 525 kuma gwamna ya ce duk lokacin da wani bafulatani ya zo ya ce zai karatu a ba wa wayannan fulanin dama kawai ko sun kai 1000 ma duk abin da ya shafi dawainin su Allah ba zai sa gwamnatin Borno a karkashin jagorancin sa ta kasa yi musu
to wai shin me ma iyayen waɗannan dalibai Fulani ke cewa ne kamar da irin wannan dama na ilmantar da ƴan nasu da suka samu
sunana Usman Husaini
ka ai daga cikin iyayen yaran da aka kawo
eh ina a cikin iyaye wanda ya kawo yaran sa makaranta
ana na'am iyayen Fulani
eh iyayen Fulani
ke bafulatani ne
ni ma fulatani ne
na'am me ne da aikin ka
aiki na dai mu ga mun ga da kiwo ne sai kuma Allah ya shigo da mu gari
to me ba ku kamar sha'awar kawo ƴaƴan ku karatu
a wani wuri ma Fulani koren su ake yi kuma mu a nan Borno za a dauka yaran mu a sa a makaranta
kamar akwai wani abin da kuke biya ne
wallahi ko ba mu ba ma biya da abunci da inifo da takardu duk abun da ka sani na makaranta duk daga wajen hannun gwamnati ne
yaran ka ne suke karatu a nan
ni yara na guda 7 ne suke karatu a nan
madam coach bata dai yana daga cikin masu tallafawa gwamnati wajen harkokin yada labarai ta bangaren TV wanda ita ma da ta dafawa mai gidan nasu ne wajen ba da nata gudumawa don haɓaka harkokin ilimi a wannan jaha
yanzu shekara 7 kenan da nake ba da wannan taimako ta fannin karatu da farko na so mu da yara 20 a shekara amma wannan session din da ikon Allah na iya na sponsorin yara ɗari ba kawai su yi su shiga makaranta na sa su surfta jam wanda suka samu suka yi passing jam nasu da kyau zamu nema musu university shine niyan mu yara ɗari nan gaba kida musu ya musu jam form kuma su rubuta a cikin su result ya fito mun samu wasu da suke da result masu kyau wanda za su iya barin college of education zuwa university
kamar waɗannan ɗalibai mata ne ko kuma maza ne
na fi sa ƙarfi a mata da shike ne ya ta mace ne kuma na san mata a nan arewancin mata suna baya in yazo ta fannin karatu so mata ne haɗaɗɗe da maza amma matan sun fi yawa idan yara ba su yi karatu ba mun da muka yi karatu ba za mu ji daɗin rayuwarmu ba don rashin ilimi gaskiya shi ya samu muka sami kanmu a wannan matsifan da muke ciki a Borno.
Na kuma sake tambayar gwamnan ko wani tanadi aka yi game da ci gaba da dokan irin wannan hidima idan har gwamnatin sa ta shuɗe.
Insha Allah mun yi cikakken tanadi zamu nada mutane na gari mutane na korai su lura da wayannan yaran da magarantun. Shi yasa mu muka gina magarantar kanmu kuma insha Allah yarjejeniya da zamu shiga da Elkeni zamu biya su kuɗin kamar shekara 4 5 wanda insha Allah yaran nan za su samu ilimi har zuwa lokacin. Kuma mun yi imani Allah yana tare da mai gaskiya. Babu wani gwamnati da zai so yace zai hana abinda ake yi Fulani ƴan gwamnati. Dole ne kuma a tallafa musu domin suna cikin tsananin rashi da talauci. Dole ne ai tanadi a tallafa musu musamman mata fannin ilimi a yanzu kafin dare yayi mana.
Comrade Musa Ino Kubode shine commissioner ma'aikatan harkokin ilimi na jihar Borno.
Yau muna maganan matsalan tsaron nan kowa ya san abin da ya kawo shi. Ummul Bayy san wannan shine jahilci. Ashe in ba mu yi maganin wayannan abubuwan ba to mu tsammaci wani matsalan fiye da inda muke ciki yau. Allah ya sauke.
Na kuma zaga wasu azuzuwan karatun waɗannan dalibai inda tadda suna dokan darasi kamar haka. Ganin cewa waɗannan ɗalibai za su tafi hutu kuma an saba musu girki su biyu kowace rana a wannan makaranta, gwamnatin jihar Borno Hazar Bakashi Tima ya sake tanadar da buhunan abinci ga iyayen waɗannan ɗalibai cewa ko da ma suna hutu a cikin wani rufa musu irin waɗannan abinci.
Kowane iyaye za mu ba ku shinkafa buhu ɗaya da spaghetti da mai galan ɗaya. Yara sun je hutu, ya kamata a ciyar da su yadda mu muke ciyar da su a makaranta.
Hajiya Fatima shugaba da mandate na cikin shugaban mata da ke kula da girkin waɗannan ɗalibai.
Irin abincin da yaran Fulani suke ci a yau wallahi ko gidan gwamna irin abincin da suke ci kenan.
Shine irin wanda ake kawo ku daba ko ku
irin shi ne ake kawo mana gwamna yake mana order barista yake kawo wa mu dafa yara.
Kamar da me yake kawo muku?
Yana kawo mana madara, ana kawo flour, zamu yi fanke muna yi musu shayi da wannan breakfast kenan, zamu yi musu fanke da shayi da madaran shi kamar yanda kowa mai kuɗi zai sha. Da rana kuma yanzu haka uyen wanda yana kan wuta kana ganin shin nan shinkafa ne da miyan stew a stew din kuma da nama.
Na dai dan zaga cikin wannan makaranta inda naga waɗannan ɗalibai da suke shekaru 9 zuwa 10 ba suna cin abin da aka girka musu wanda har ma na so matabbar su. Wa zai dan mun irin wannan abinci?
To wa zai dan mun a cikin kwace? A'a shikenan kwace da zo ne. Ke mai sunan ki?
Amina.
To me kike ci?
Rice.
A Hausa fa?
Shinkafa da miya.
Da miyan dage-dage? To kun ci da safe?
Eh mun ci.
Me aka ba ku da safe?
Fanke da shayi.
Fanke da shayi yanzu kuma ba shinkafa da miya.
Eh.
Yana isan ku?
Yana isan.
To Allah ya taimaka. Ai karatu ko?
Ganin cewa waɗannan ɗalibai sun fito ne daga wurare daban-daban da kuma shekarun su ya bambanta, yayin da wasu daga ciki suka kasance masu wayo, wasu kuma ƴan ƙanana ne. Hakan yasa na tambayi daraktan wannan makarantar, wato Dr. Muhammad Sani Albulature, ko ya da biyun waɗannan ɗaliban yake a da da kuma yanzu?
Wato watannin farkon nan ba sa ma iya cin abincin saboda wawa ake har a zubar da abincin. In suka ɗauki in za su yi alwala akwai babban bahu haka, in sai su ɗauki buta sai su tsoma a cikin bahun sai su iba. Sannan kowa nema yake ya ci zalin wanda ya fi ƙarfinsa. Haka muka ringa fama da su, amma yanzu walillahi alhamd za ka ga yanzu su suke controlling kansu, za su alwalarsu a tsanake, za su ci abincinsu a tsanake, suna jin daɗin karatun nan.
Za ka dai an kwashe watanni 7 ne ana ɗiban waɗannan ɗalibai a matakai daban-daban a wannan makaranta na Academy da su kwashe shekaru 40 suna aikin koyarwa, wanda kuma na ɗaya daga cikin fitattun makarantu. Da ɗan sai wane da wane ne kawai ke samun irin wannan dama, amma cikin kun Allah sai ga ɗan Bafulatani makiyayi ya samu irin wannan dama da neman ilimin zamani da na addini a sauƙaƙe. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.